wannan wato babban zafi ne wanda bakin fasar duniya ya kamata ya alfahari da shi, saboda kasancewanta wato ita wannan mata kwararriya ne wanda ta kuma rike manya-manyan mukamai na tattalin arziki a ƙasanta da kuma hukumomin kasuwanci na duniya da kuma hukumomin kuɗi na duniya. To kasancewanta bakar fata kuma da ta fito daga Najeriya nasara ne ga ɗan Najeriya a yau, kuma zai buɗe wani babban shafi akan abin da ya shafi kwarewa akan tattalin arziki da kuma kwarewa a kasuwanci, kai har ma kwarewa na mu'amala tsakanin mutane, saboda a yanda aka ciro ta wato ba ƙaramin yaƙi aka yi mai girma ba, wanda kuma gwamnatin Najeriya ta ba da gudunmawa sosai wajen samun wannan nasara. To amma nasaran ta zamu alakanta shi ne da irin kokari da Kofi Annan ya yi, wanda yake shi ma bakin fata ne mutumin Ghana, duk da yake shi bai rike irin mukamai da ta rike ba a yankin da ya fito. To amma ya rike wato Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ya yi abubuwan da aka tabbatar bakin fata suna da zimma, suna da himma, sannan suna da aminci wajen gudanar da ayyukansu.
Kamar akwai wata hanya ko wasu hanyoyi da nahiyar Afirka za ta iya amfana da wannan mukami da ta wato da yadda ta samu?
Wato ita Afirka dama tana kasuwanci da duk yankin duniya, kuma ba yankin da yake duniya wanda bai kasuwanci da Afirka. To amma an ta kwaran Afirka musamman a yanda ake kasuwanci da irin abubuwan da ake kawo Afirka, da kuma karya dokokin kasuwanci musamman manya-manyan kasashen da suke kasuwanci da Afirka, wato misali kamar kasan China, yanda suka kware da fahimtar irin talaucin da ke Afirka da kuma irin kayayyakin da ba a yin su masu inganci wanda ake kawo su a Afirka, madadin a gina tattalin arzikin Afirka, a bar mutane su ci amfanin kuɗaɗensu sai kasance ana saida musu da kayayyakin da ake kwace musu kuɗaɗe, ana jefa su cikin talauci. To yanzu Afirka suna da amintacciya wanda idan suka gabatar da irin waɗannan korafe-korafai na abubuwan da ake kasuwanci, za a ceci tattalin arzikin mutanen Afirka. Sannan kuma idan suka dake a wannan yarjejeniya na kasuwanci, to za su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana Afirka ba, a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari, sannan mu ma ana raba riba da mu wajen samar da abubuwan da za su inganta rayuwar mutane, wanda za a gina mutane a harkar lafiya, za a gina mutane a harkar ilimi, za kuma a koyar da mutane ƙananan masana'antu yadda za su haɓaka su samu riba su ma su girma, sannan su yi kasuwanci kafaɗa da kafaɗa da sauran iri-irinsu da ke duniya.
To a irin taka mahangar, kana ga kaman waɗanne irin ƙalubale za ta iya fuskanta a wannan ragamar tafiya da aka bata a ƙungiyataccen kayya ta duniya?
Wato duk abin da ita Profesa Ungozi za ta fuskanta a yanzu yana da alaƙa ne da irin wahalar da ta yi kafin ta sami wannan mukami. Duk ƙasashen da suka ba ta wahala kafin su yarda da ita, to kuma za su ba ta wahala wajen hurɗa na waɗanda za ta yi da wasu ƙasashe. Sauran ƙasashen da za ta fuskanci ƙalubale da su sune ƙasashe kamar waɗanda suke da alaƙa da wato wannan ƙungiyar ta OPEC, kamar misali Russia, wacce ta dage lokaci mai tsawo ta ƙi shiga cikin ƙungiyar OPEC, ta kuma koma lokaci-lokaci tana mu'amalan kasuwanci da OPEC domin a daidaita farashi.